بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwana masu albarka, maza da mata, tun daga kan wato malamanmu na wannan cibiya ta nazarin shari’ar musulunci da ke jami’ar Ahmadu Bello a nan Zaria, izuwa ga sauran mahalarta wannan taro na bita a kan zamantakewar aure da matsalolin da ake fuskanta da hanyoyin magance su. Ina muku barka da wannan safiya wadda ita ce safiyar uku ga watan Satumba shekara ta 2023. Kamar yadda dakta shugaban wannan taro ta wannan zama ta ambata daga Kano na zo, duk da ba mutumin Kano ba ne, amma a Kano na kwana, don haka daga Kano na zo. Wasu sun yi mamaki saboda sun ji an ce daga Kano nake, kuma sun san tsakanina da Kanawa. Taken wannan makala, kamar yadda za a gani a takardar da aka rarraba ma mahalarta, shine abin da aka kira da suna zamantakewar aure a gidan magabata. Wato takardar za ta yi ƙoƙarin yin tsokaci akan yanayin yadda magabata na ƙwarai suke rayuwa da iyalansu. Idan muka ce magabata na ƙwarai, ana nufin tun daga kan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da daukacin sahabbansa, mutanen Makka muhajirai kenan, da kuma mutanen Madina ansarawa kenan, da sauran sahabbai, da kuma ɗalibansu na bayansu wanda su ne tabi'ai, da kuma ɗalibansu su ne atba'u tabi'i. Waɗannan su ne tawagar al'umma waɗanda ake nufi da magabata na ƙwarai a cikin wato adabiyyat, a cikin literature na shari'a. Na ɗaya kenan. Waɗannan al'umma suna da shaida daga Allah Maɗaukakin Sarki akan nagartarsu da kasancewarsu mutanen kirki, da kuma kasancewarsu abin koyi, abin dogaro wajen sanin yadda ya kamata a gudanar da addini da rayuwa da sauran al'amuran da suke da alaƙa da yau da kullum ɗin. Saboda haka al'ummar musulunci take kallon magabata a matsayin wata fitila da ke haskaka mana duk abin da rabi. Kusan da aka sami wani yanayi ko wata takaddama ko wani hali da ake so a tantance da ya kamata a yi, akan koma ne zuwa ga madogara. Madogara na ita ce Alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma a yi ƙoƙarin fassara su da irin fassarar da magabata ɗin su ne, sawa'un a maganganunsu ko ayyukansu. Saboda haka irin wannan takarda ta da muhimmanci ƙwarai a irin wannan mataki, musamman a irin rayuwar da muke. A cikin suratul Ra'd, Allah Maɗaukakin Sarki ya bayyana cewa ya aiko manzanni gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya ce ya sanya musu mata da zuriya. Wannan aya ta sauka ne sakamakon wata shubha da Yahudawan Madina suka yaɗa, suna cewa wa musulmai, kun ga annabin naku da kuke faɗa ba shi da aiki in banda aure-aure, ya ƙi tsayawa ya yi aikin annabtar da yake cewa Allah ya aiko shi. Shi ne sai Allah ya yi musu tamattali cewa hakika dukkanin annabawan da aka aiko kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan aikinsu na annabta, sun kasance kamar yadda yake dinnan, suna da iyalai kuma suna da ‘ya’ya. Saboda haka ba abin aibatawa ba ne dan an samu wani daga cikin annabawa yana da iyalai, yana da ‘ya’ya. Saboda kafin shi dukkanin annabawa sun kasance a haka. Wannan aya tana nuna kwaɗaitarwa zuwa ga rayuwar aure, da kuma tabbatar da aure a matsayin wata al’ada sananniya daga cikin al'adun annabawa, wanda kuma annabawa su ne mafiya zaɓaɓɓun mutane a cikin halittun Allah. Har ila yau, baya ga wannan aya, akwai hadisai da yawa da suka tabbatar da cewa aure sunna ce da Allah madaukakin sarki ya tsara cikin sunnonin dan adam wanda ta hanyar su ne dan adam zai wanzu ya samu kyakkyawar rayuwa sannan kuma ya samu da nutsuwa ga abokin zaman sa ko abokiyar zaman sa a sanadiyar a rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda take kunshi da ababan lura ta kowanne fassa Allah madaukakin sarki ya sahale mishi ya aure mata fiye da sauran musulmi dukkanin musulmi abinda aka halasta musu na aure shine mace hudu amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sahale mishi ya aure mata fiye da haka wanda daga cikin manufar haka shine a samu misalai mabambanta da irin yadda ya kamata a rayu da iyalai kowace mace daga cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana matsayin samfur ne tana matsayin aina ne na irin yadda ya kamata mazaje sarai da iyalansu saboda ka rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa kunshe take da darussa mabambanta wanda idan muka yi koyi da su za mu samu wato a billan wato waraka daga kalubale mabambanta da ke cikin zamantakewa a auren saboda ka wannan takarda za ta yi duba zuwa ga wasu daga cikin ababan da za a iya tsinkayowa na kyawawan dabi'u da kyakkyawan hanyar mu'amala da iyalai cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalansa abu na farko da nayi tsakuransa a wannan wajen shine daga cikin ababan da zamu iya tsinta a cikin rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake da iyalansa akwai irin yadda yake nuna musu kauna Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance miji ne bai bayyana wa matansa kauna Al-Imam An-Nasa'i ya rawaito hadisi daga Sahabi Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin duk ababan duniyar nan ababan jin dadin duniya gabaki daya yace shi abu biyu ne kawai suka shiga ransa kaunar da yake wa iyalansa da kuma san da yake yi wa turare amma duka sauran ababan da mutane suka damu da su a duniya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai damu da su ba dangin abun hawa ko gida ko sutura ko tara dukiya ko neman shahara ko san daukaka ko san galabaita sauran mutane wannan duk baya cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu da su amma ya damu da iyalansa yana gwada musu kauna da mutuntawa da soyayya sannan kuma yana mu'amala sosai da turare har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi na Bukhari da Muslim an taba tambayar shi Amr dan Asa tambaye shi wa kafi so a cikin mutane sai ce Aisha wanda ita ce amaryar sa a lokacin sai aka ce a ana nufin cikin maza sai ce mahaifinta yafi so saboda kaunar da yake mata kaga da aka tambayi wa yafi so to ita ta fara zuwa a cikin ransa a cikin irin take-taken soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa har yakan yi irin abin da a zamanance ake cewa pet name wato a dinga kiran masoyi da wani suna na musamman Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayi Aisha ya koyi kirata da gundarin sunanta yake ce mata Aish ya rage sunan koyi ce mata Humaira kamar yar jaki nan ko kamar irin yadda a zamanance mutane suke sanya wa masoyansu sunaye na musamman irin waɗannan hadisai da ire-iren su suna nan da yawa suna nuna kololuwar kyautatawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa matansa musamman aka lura da cewa al'adar diyamaci babu abin da yake girman kauna a cikin zuciyar diyamaci inda diyamaci take tana muhimmantar da ya zama akwai wani mutum da ke kaunarta musamman kuma idan yana bayyana kaunar a cikin jama'a abu na biyu daga cikin abin da zamu iya cira a cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna kyautatawa wajen mu'amala da iyalinsa shine tausayi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wa matansa tausayi kwarai da gaske. Daga cikin irin tausayin da yake musu shine yana kula da tunaninsu, yana kula da emotions dinsu, buƙatunsu na rayuwa da sauransu. Har yakan yi wanka a bahu guda tare da matarsa har suna ɗiban ruwa suna rigegeniya. Sannan kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi tafiya da matansa duk sanda zai tafi yakan yi qura'a ya dauki wata ko wasu daga cikin su ya tafi da su kuma baya bari ya ga wani ya wulakanta mace ko ya bata wahala a wata tafiya cikin tafiyansa akwai wani bararran bawa da aka bashi kulawa da ababan hawan matan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudura cewa wannan mutumi yana kora raƙuman da gudu kamar zai iya raza na matan ko ya sa su tsorata sai Annabi ya kwala mai kira yana ce mishi kai anjasha ka bi a hankali da waɗannan kayan karasin rifkan bil qawarir ya anjasha Annabi ya ce ka bi su a hankali ba a so kana firgita su ko kana zaburar su da gudu ko kana yi musu duk wani abu da za su shiga cikin damuwa ko takaici har ila yau Anas yana ba mu labari a cikin irin tausayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa matansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bi daki daki yana gaisawa da matansa yana bincikar lafiyarsu a wannan kissa ta faru ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata amarya ita ce Zainab to a dabi'ar mace kuma sannan mijinta yayi wata amarya sabuwa tana buƙatar tausayi na musamman tana buƙatar abinda bawashi ke kira da suna dannan kirci to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi bayan ya kwana a ɗakin amarya da gari ya waye shi ne ya bi ɗaki ɗaki yana musu dannan kirci ya kuka kwana ya rayuwa su kuma suna ce mishi ya kasarar da iyalin naka yana nuna musu dai har yanzu ana tare kasu da mu dan sun ga yayi amarya wannan yana cikin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kula da damuwarsu kar mutum ya amarya wani in ya koma wajenta sai bayan kwana bakwai din za a sake gane shi haka Aisha take bada labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shigo ɗakin ta ya aure ta mai ƙananan shekaru tana da ƴan ƙawayenta kwailaye tsohonginta da suke zuwa suna wasa tare sai ya shigo sai ya ganta da ƴar bibi irin kamar abin da ake cewa titi ƴar bibi ta ƙulu ko ta zare sannan kuma ga wani doki shi kuma shi ma na ibbi bin ne har yana da fukafukai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata Aisha waɗannan kuma zuwa yesu tace waɗannan ƴaƴana ne yace to wannan doki kuma hada fukafuke tace kwarai kuwa kai baka san Sulaiman dan Dauda yana doki da fukafuke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dariya ya tantsire da dariya kamar da Tirmidhi ya rawaito mu kwatanta a tunanin mu a ce wani babban mutum ne ko wani malami ya auri wata mace mai karamin shekaru ya shigo ɗakin shi tai mishi irin ɗakin ta tai mishi irin wannan zance zai wuya ya yi reacting yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi za ta nuna mai tafi shi karatu ne shi da yake masa wahayi a goma da labarin Sulaiman dan Dauda ba kun manzo Allah ba amma da haka dariya kawai saboda tausayi da kula da ɗabi'ar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam hakika yau a cikin ɗabi'unsa na zamantakewa da iyali abu na uku kenan yana taimakawa matansa a wajen aikin gida yana rage musu aiki Imam al-Bukhari ya rawaito cewa kamar da Anas ya bada labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tsugunawa ya maida kansa kamar matattakala wanda matarsa Safiya saboda gajera ce za ta hau kan raƙumi tsawon ta bai kai ba sai ya tsuguna ya sanya mata kafarsa ta yi matattakala da ita ta taka ta hau kwatan mutum a ce a bude mahajjiya kofar mota ko kuma a kama hannunta a shigar da ita da makamantansu ba irin yadda yanzu wani sai dai kawai sai ba za ki hawo baki ba shi ba za ki hawo baki ba shi ba zai iya wannan aikin ba musamman kar mu manta cewa a lokacin da duk wannan abubuwan suke faruwa a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarun shi kusan 50 ne da wara domin kusan da yi Madina shekarar shi 53 saboda ba matashi ne ko yaro ne kananan shekaru babban mutum kuma a ɗabi'ance al'adance zai ga cewa lokacin duk wannan kwalisan ya wuce mishi amma saboda ya karanta da al'umma ya ci gaba da kulawa da su babu shakka wannan mawaki ne abin duba da sallamawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tausayinsa da tawallusa sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama har ila yau yana kula da tsaftar jikinsa saboda ya sanya wa iyalanshi nishadi tsaftar jiki dama da tsaftar sutura wasu ababe ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fice a cikin dabi'unsa cewa mutum ne mai tsafta yana yin haka dan ya koya mana tsafta ya koya mana ladabi na gyara jiki sannan kuma saboda yawan ganawa da yake da malaika Jibril shi kuma malaiku ba sa son wani shi sa aka ce ka ci tafarnuwa ba kaka je masallaci saboda haka Aisha take bada labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da wani kamar a ce afaku wanda yake aje tararrukansa da yake amfani da su yana da wuri na musamman ko wani karamar jaka ko karamar akwati na musamman wanda yake aje tararrukansa yana kula da su duk inda ya wuce akan ji kanshin jikinsa ba irin yadda maza a yanzu wani bai damu da ya gyara jikinsa ba za a ci jin warin shi a cikin gida ko ba wanda yake magana sai abu ya zama fitina. Hakanan Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin lamba ta biyar ta wannan tsokaci shine yana kula da dabi'ar kishi tsakanin mata tare da adalci a wajen mu'amala da su. Shi kishi dabi'a ce da Allah ya halicci mata da ita, don haka musulunci bai hana ɗaya mace ta nuna kishi akan mijinta ba, matukar dai ba za ta haura iya haddin da shari'a ta yi mata na dabi'a ba. Kamar yadda Allah ya halasta wa maza yin aure fiye da ɗaya, haka kuma sai shari'a ta kauda kai game da al'amarin kishi don a ɗan nafasa musu. To sanin kowa ne kuma kishin ‘ya’ya mata yakan ƙare ne a duk sanda suka yi tarayya wajen samun kulawa daga mai gidansu. Kowa tana gogoriyo ta zama cewa ita ce kan gaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yadda yake nuna musu ƙauna yake kulawa da su sai kishi ya tsananta sosai a cikin gidan. Akwai mawaƙi sosai da suka nuna irin yadda kowa take so a ce ita ce gimbiya a tsakankanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda fahimtarsa da dattakunsa ya ba su dama kowacce ta gwada sa'ata. Sannan kuma ya yi musu adalci wajen rabon kwana da kuma hana wata ta cutar da wata. A duk sanda wata ta nemi ta zaki a al'amarin kishi to nan take Annabi sallallahu alaihi wasallama yake taka mata barki. Alal misali Aisha radiyallahu anha ta taɓa yi wa Safiya gugar zana ta ce ni ban san abin da ka gani a jikin wannan gajeren matan ba. Sai Annabi yake ce mata haƙiƙa kin faɗi kalma mai muni wacce muninta ya kai inda za a tsoma ta a ruwan teku da ta lalata shi. Game da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito. Akwai wata kisa ban san ko za ta yi tsayi ba, amma dai na rubuta muku ita a cikin warkar bari da mana sabari dinta. Ita ma tana nuna wani mawkifi na yadda Annabi yake mu'amalantar kishi na matansa cikin adalci. Al-Imam an-Nasa'i shi rawaito wannan kisa a cikin kitabun As-Sunan al-Kubra. Wata rana Annabi ya tafiya da matansa alayhi salatu wassalam, sai Safiya sai raƙuminta sai ya zama ya kasa. Zala sallallahu alaihi wasallam har ya wuce da sai ya dawo ya zai na kokarin ya ji ba'asin da ya faru. Ita kuma ta riga kawai ta yi fassara, sai ta ce ai da gangan aka bata raƙumi mara sauki, ce ba kai ne ka bani raƙumi mara sauki ba, kawai ta daura mishi dafi. Wanda dama wannan shi ne ɗabi'ar iyayenmu mata ko? Na'am. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya barta a nan inda take wannan kakaci tana ta abin nan. To bayan ya tafi dan yi kokarin ya lallashe ta tana ta kuka tana cewa sai Hausa ce sai yana tafiya to menene sai kuma da wata Hausa? Ha? Sai ni dai na sani a Hausa mu ta Bauchi. Tafiya a hankali rashin sauri. Sayyidi. Wasu za su sanye. Za a tafiya lagai-lagai? To, al'ayyuhal. Annabi ne ya ta kokari ya bata haƙuri ta kishiru tana ta kuka sai tafiya kyale ta. To sai ta lura cewa ba ta tsinka zaranta ta yi abin ya wuce kima. Da haka sai ta je ta nemi Aisha ta ce yau kwanana ne amma zan baki shi kyauta in za ki iya shawo min kan mai gida. Saboda haka Aisha ta yarda da wannan bagen ɗin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masaukinsa sai kawai ya ga Aisha mai rukun Safiya. Da haka sai ya ce mata ke kuma bai bike kawo ki? Sai ai ka ji gaji yadda aka yi ciki shikenan ba komai na ya fi mata. To ba nan ne gizo ke sakan ba. Da gari ya waye akwai Zainab ita kuma attajira ce tana da extra abin hawa. Sai Annabi ya je ya roƙe ta cewa ta ara wa kishiyarta abin hawa. To nan ne aka samu fuskar shida. Kawai tana motsa ta ce lallai ma wallahi ba ta samu ba. Ta ce raƙumin nawa za ka karɓa ka ba wannan ba Yahudiyar? Saboda Safiya iyayenta Yahudawa ne. To wannan magana ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi. Shikenan sai ya tashi ya bar wajen. Daga nan kuma sai da ya yi kwanaki bayan an dawo gida ma baya kula Zainab. Sai ta kai ma cewa ta ma cire gadanta, ta cire duk kayan ɗakinta, ta jingine kamar mai takaba. Tana ta neman ahuwa a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wata rana kawai ne kuma sai tausaya mata yi mata abuwa
sallallahu alaihi wasallam.
Kun ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bari su mulakanta wacce bai wa Allah saboda jinsin ta ko saboda kamannin jikinta ko wani abu makamancin haka, bai bari a mata wulakanci. Haka yake yin adalci ko da yaushe. Aisha ta fasa ma wancan kwano Annabi ce sun gimbiya. Duk da Aisha nan fa ya ce ita ce ya fi so, amma zai barinta tana shiga haƙƙin wasu. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kawaici. Yana da kawaici sosai wajen mu'amalarsa da iyalansa. Yana daga cikin ababen da mata suke damuwa da shi sosai a rayuwarsu, shine suna son su ga mazajensu suna faɗake akan damuwarsu. Mace tana so ta yi fira da mijinta, tana so ya fahimci tana cikin matsala, ko da bata gaya mishi ba, kuma laifi ne bai fahimta ba, agunta ya yi laifi. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙoƙarin ya sa ido ya ga me suke ci, yana ganewa, baya kunnen uwarshi da abin da suke ci. A nan ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce ma Aisha wata rana, ai ina ganewa idan kin yi fushi da ni. Idan ana zaune lafiya in kin zo rabuwa sai ki ce na rantse da Ubangijin Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Idan kuwa ana cikin wani yanayi to sai kawai ki ce kin rantse da Ubangijin Ibrahim. Ta ce ai wallahi ba na kauracewa komai sai sunan naka. Sunan kaɗai nake kaurace maka, amma ƙaurar tana nan a cikin zuciya. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗabi'arsa in ya zo cin abinci duk abin da mace ta bashi zai ci, baya aibata abinci. Saboda yana daga cikin abin da mace take gani a matsayin wulakanci shine a ci abincin da ta kawo a ce bai daɗi ba. Da haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya aibata abinci duk abin da aka bashi sai ya ci. Idan kuma ran shi bai biya wa abincin ba cikin siyasa sai ya cire hannunsa. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kame sosai daga dukan iyamaci. Duk da shari'ar musulunci ta halasta duka a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin horarwa da sharuɗarsa, amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi mafi kyau shine haƙuri da kawaici da kamewa. Saboda haka bai taɓa ɗaga hannun shi ya mari wata mace ko ya daushe ta ko ya kai mata hanbari kai ko baiwa ma ko almajirin gida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa duka ba. Bayan da haka kuma ya dinga yi wa maza kashiri akan cewa su ji tsoron Allah game da al'amarin mata, su ji tsoron Allah su tausaya wa mata. Har a huɗu ba shi ta ban kwana da yayi wannan batu na tausayin mata na ɗaya daga cikin manyan jigogin da ya magana a kansu. Har wata rana ma yake ce musu yanzu nan ɗayanku zai iya lakaɗa wa matarsa kashi kamar ya samu bawa, sannan kuma dare ya yi sai ya matso kusa da ita. Kamar Annabi yana mamakin irin wannan ɗanyen aiki da rashin ta ido. Har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da riƙe alƙawari da kuma tuna alheri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da mutunci a cikin mu'amalarsa da iyalansa. Ramu alheri da biyan bikin arziki suna cikin halayensa alaihi salatu wassalam. Saboda haka yake yawan tuna Khadija wadda ya rayu da ita ne a farkon al'amari a Makka, kuma sai da ta rasu ne ma sannan yayi wasu auratayya, amma ko da yaushe yana ambatanta, yana mutunta ƙawayenta da danginta. Har Aisha take cewa ba mata da nake kishi ne ta kamar Khadija. Wata rana abin ya cika ta sai take ce mishi kai ka matsa mana da labarin wata matarka can wacce tilma Allah ya canza maka da wadda ta fita, tana nufin wai ita ta fi Khadija. Nabi ya ce mata sam Allah bai canza mana da wadda ta fi Khadija ba. Wannan karatun sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki tsawon wata guda yana ma Aisha tilawarsa kullun zai leka ɗakin ta ya ce mata ina tana miki cewa Allah bai canza mana da wadda ta fi Khadija ba. Daga nan ta ce ba zan sake kishi da Khadija ba ta fi ƙarfina. Waɗannan sun isa misalai da za su nuna halin wato zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalinsa. Kuma ana kiran dukkanin musulmai da su koyi da wannan, su koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halayya da ɗabi'unsa da ayyukansa kamar yadda nassoshin shari'a suka nuna. Idan muka ɗauki gaba ta gaba gidajen sahabbai da tabi'ai, za mu ga cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗalibansu tabi'ai sun ɗauki hannu ƙwarai wajen koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen mu'amalarsu da iyalansu. Sirarsu cike take da labarin irin ƙauna da suke nuna wa iyali da adalci cikin zamantakewa da haƙuri da kawaici da kuma kulawa da haƙƙin da Allah ya ɗora musu. a cikin kisan ziyarar Salman al-Farisi radiyallahu anhu da ya kai ma dan uwansa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da wata kadiri shine Abu Darda radiyallahu anhu wanda tana cikin littafin Bukhari zamu ga yadda Abu Darda'i ya kasance a farkon musuluntarsa ya kasance mutum ne wanda ya kaurace wa iyali ba abin da ya damu da shi banda sallar dare da azumin nafila amma da wannan uwana shi ya kwana a gidan ya ga yanayin matan ya mishi tankiya ya mai nasiha sai ya gyara zaman auren su Abu Darda'i da Ummu Darda ya dawo daɗi sosai har wata rana saboda daɗin zama tace da shi da ita su yi alwashi cewa duk wanda ya riga ɗayan mutuwa ba zai ɗayan ba zai aure ba saboda su zama aljanna su sake yin aure ba abin da zai kai mace ta dauki wannan alƙawari mai nauyi in ba daɗin aure ba haka nan ta fuskar mu'amala da kishiyoyi sabai sun ci gaba da auratayya da mata suna masu musu adalci a tsakankanin matan nasu za mu ga daga cikin misalai al-Imam Ibn Abi Dunya ya ruwaito mana a littafin shi suna Kitabul Iyal Mu'adh bin Jabal yana da mata guda biyu aka ce idan yana ɗakin wanci to a ranar ko alula bai da buta daya dan kada ya jawo wata rigima kuma Allah cikin ikonsa waɗannan mata suka mutu rana daya a lokacin da aka yi annoba ta Ta'unu Abwas to da suka mutu da aka zo za a saka su a cikin kabari sai da ya ƙura dan wacce ya kamata a fara sakawa kafin da kaga ba rabon kwana bane amma sai da ya ƙura dan a tantance kai ya zama ya fara sanya wata ƴan uwanta su ce ba a yi madaya a dace haka Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana da mata bayan mutuwar Fatima radiyallahu anha yayi auratayya sai kasance duk wanda zai je gidanta yakan yi mata guziri na nama to idan yau sai naman dirhami guda to gobe ma irin shi zai siya ya kai ma wacce baya fifita wata akan wata wajen abin da yake ba su na abinci ko kulawa har ila yau sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Irbadu dan Sariya ya kasance yana baiwa matarsa hatta ruwa in za ta sha sai ya bata a baki ya kuma gaya mata cewa yana yin haka ne saboda ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya ba matarsa ruwa a baki ne samu lada ana ji ko to haka al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito wani asari na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wanda ke cikin littafin sa Sunan al-Kabir Abdullahi dan Abbas yana cewa ni ina so na yi wanka na yi kwalliya na sa turare sai in zauna a gida ba inda zai je amma zai yi wanka ya sa turare ya kwalliya ya zauna a gida yace saboda ina so in dinga yi ma matata kwalliya kamar yadda nake so ta mun kwalliya sai karanta fadin Allah cewa walahunna mithlul ladhi alaihinna mata suna da kwatankwacin haƙin da ke kansu a naku su ma suna da irin wannan haƙin a kanku aya ta 228 cikin suratul baqara waɗannan suna daga cikin misalai na yadda sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ci gaba da gudanar da rayuwarsu ta aure irin yadda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi na'am to sai kuma har ila yau misalan suna da yawa amma lokaci ba zai ba da dama a yi ta faɗan su ɗaya bayan ɗaya ba su ma almajiransu wato tabi'ai haka suka ci gaba da gudanar da rayuwarsu ta auratayya a bisa wannan tsari na kwaikwayo da lura da salon wato adalci da kyautatawa da kuma sanin ya kamata da dattaku abu na uku a cikin wannan takarda shine kwatanci tsakanin yanayin auratayya a da da kuma yanzu sanin kowa ne cewa a yanzu muna rayuwa ne a wani zamani wanda ke cike da kalubale mai yawa ta fuskar canje-canje a tsarin rayuwa da zamantakewa da tunani da al'adu da yadda muke kallon rayuwa da irin ginshikin da muke gina rayuwarmu akai duk sun canza
kama yadda wannan canji ya shafi kowanne babi na rayuwarmu, haka ya shafi bangaren auratayyanmu. Auratayya su ma sun canza sosai. Idan muka kalli auratayya za mu ga cewa zamantakewar ta sami nata kaso na canje-canje da suka bujo sakamakon dadewar zamani da cakudewar al'adu da koyi da al'adun wasu al'ummomi da kuma tasirin kafafen sadarwa na gargajiya da na zamani da kuma wasu abubuwa mabambanta da suka dabe rayuwarmu a wannan zamanin. Akwai wani teburi a ƙasa wanda a cikinsa an ambaci wasu ababe da suke nuna bambancin halin zamantakewa aure a da da kuma a yau. Za a ga an yi musu lamba ta 1, 2 zuwa 10, sannan kuma aure a jiya. Wata gajeriyar magana da take bayani akan wata siffa ta aure a da, a ɗayan ɓangaren kuma aure a yau, yadda wancan abin ya canza. Alal misali, na ɗaya manufa aure a jiya kenan, a da tana komawa ne ga ibada da zumunci da taimakekeniya. A da waɗannan su ne manufar da suke sa a yi aure. Ana ɗauka cewa bautar Allah ne, kuma sada zumunci ne tsakanin a dangogin guda biyu, sannan kuma don a taimaka wa juna a rayu salin alin. Amma a yau ba, galibin auratayya ana yi ne da nufin sharholiya, ana yi ne don amore, ba a kalanta matsayin ibada. Sannan kuma ana yi ne don a samu kyakkyawan yanayin tattalin arziki mai gwaɗi. Bambanci na biyu shi ne, a da ba a cika damuwa da yin ƙasaitaccen biki ba a lokacin aure, amma a yanzu bukukuwa ne ake iri-iri, wanda ake kashe koma ƙudan kuɗaɗe wajen yin wannan bukukuwa. Abu na uku, a da uwar gida da mai gida kowa ya san meye aikinsa, ya san duty ɗinsa da responsibility ɗinsa, kuma yana kulawa da yin haka daidai gwargwado. A yanzu kuma akwai rikici mai tsanani akan ma fahimtar meye aikin wane, meye aikin wance. Ana ta rigima cikin mutane akan shin ko girki aikin mata ne ko ba nasu ba, ko shara aikin mata ne ko ba nasu ba, waye kamata ya fara gaishe da wani. Duk wannan yanzu ya zama ababen rikici a wannan rayuwa. A da sirri ginshiki ne mai inganci na inganta zama aure. Hatta ko da an yi rigima za a iya zama zaman sulhu, kowa ya ki faɗan abin da ya kamata a sani ka ba ya sulhu. Iyalai suna sirranta abin da ke tsakankaninsu na rigingimu a da. Amma a yanzu a duniya ake yaɗawa, duk wanda ya rigima da abokin zaman shi ko da abokin zamanta, the first thing shi ne mutanen Twitter ne za su fara sani. Ya ta gama faɗa kuma sai ta ce to amma a ɓoye sunana. Za a tallata a titi, kowa sai ya ji labarin. Tun ana faɗa a Islamiyya da gidajen bukukuwa ko azuzuwan makaranta ko wurin walima ko wurin ta'aziyya, har ya zo ana yaɗawa a virtual world, kowa ya gani. A da ana ƙirga haihuwa da tarbiyyar ‘ya’ya a matsayin nasara a aure. Haihuwa nasara ce, haka tarbiyyar ‘ya’ya su zama nagari ana kallanta a matsayin nasara ce a cikin aure. Amma a yanzu a yaɗuwar campaign akan ƙyamar haihuwa ya yi yawa, sannan sakaci game da tarbiyyar ‘ya’ya shi ma ya yi yawa. Waɗannan abubuwan da suka canza a wannan zamanin ke. Abu na shida, a da akwai ƙarancin mutuwar auratayya da kuma haƙuri da juriya ko mun wahala. A yanzu kuma yaɗuwar mace-macen aure ba tare da sababi mai ƙwari ba sun yi yawa. Akwai auratayya da ake wasu ba sa wuce wata uku, wasu sati shida, auren da duk ya shekara biyu uku to ana ganin ma ya yi sababin wannan. Al'adun neman aure a da al'adu ne masu kyau, wasunsu ma suna da asali a musulunci. A yanzu kuma baƙin al'adu sun yi yawa a harkar neman aure da zamantakewa aure, kuma galibin al'adun an are su ne daga Turawa. A da iyaye suna sa ido ne akan ‘ya’yansu a gidan aure domin inganta zamantakewa a da. A yanzu kuma da dama daga cikin iyaye suna zama sanadiyyar lalata alaƙa auren ‘ya’yansu. Abu na tara, matan aure a da suna lazimtar zama a gidaje su kula da iyalai, ba sa fita sai in ya zama dole. A yanzu kuma zaman gida ga matan aure ya kusa zama wani tarihi shuɗaɗɗe. abu na goma wanda ina jin babu shi a abin da ke hannunku shine in an samu rikici ada to iyaye da malamai da dattawa da masu fada a ji su suke sulhuntawa yanzu kuma an samu rikici ana sulhunta shine in zai sulhuntu akan Facebook kammalawa bayan duba ta gaitacce ga abinda ke cikin wannan takarda ana iya cewa akwai abubuwa kamar guda haka da za a iya concluding aya guri ni ma kaman shugaba taro baki na ya saba da English wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa iya zama da iyali kuma zamantakewa sa abun koyi ce ga kowa ya kamata mu dage wajen sanin tsarin zaman sa da iyali shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma kokarin dabbaka abinda muka karanta a taikace sabai da tabi'ai da gaske suke koyi da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin koyi mune na selective practice ba mu muna zaben galibi abin da ya dace da sarran mune sai mu koyi da shi sauran kuma sai dai mu fada mu salati ko kuma dai mu yi dabarun mu wannan shine dan abin da nake da shi a takeice bazan kai dama minti 50 ba na san insha Allah da fatan abin da na fada wanda yake daidai Allah ya sa mu fahimta mu aiki da shi abin da yake kuskure da tuntube da karancin ilimi Allah ya gafarta mini ya dauke fahimtar sa daga kwakwalanku ina godiya ga shugabanni da masu kula da wannan cibiya musamman dan uwa babban malami Dr. Jamil Zarewa Allah ya saka mai alkhairi da kuma doctor da ta shugabanci wannan zama sannan godiya ta musamman ga kuma halarta wanda inda babu ku taron nan ma ba zai yiwu ba Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya mai da kowa gidansa lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله